وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياخ ورضا الوالدين. اللهم اجعل ما نهب فيما تهب، اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا، ولا تجعل إلا إليك اختيارنا. يا ربنا يا خالق العوالم كل بيننا وبين كل ظالم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, a yau muna 16 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1445, wanda ya yi daidai da 26 ga watan uku, wato March kenan. Hijira na da wannan kai watan miladiya shekara ta 2024. A yau insha Allah za mu ci gaba da karatun Alkur'ani wanda muka saba ana yi. Za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika minan ba'ida gaibin nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim iza ajma'u amrahum wa hum yamkurun wa ma aktharun nasi walau harasta bimumini. To alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa jiya inda muka tsaya akan wannan aya wanda annabi Musa yake roƙon Allah subhanahu wataala ya doki rayuwarsa yana musulmi, wanda mun faɗaɗa bayani game da wannan aya, sannan ya ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara adaki akan abin da ya roƙa Allah ya riskar da shi da salihai, wato su ne iyayensa annabi wannan annabi Ibrahim da annabi Ishaqa da annabi Yaqub. To annabi Yusufa ya roƙi Allah subhanahu wataala ne ya ɗauki rayuwarshi yana musulmi, da sannan ya riskar da shi da salihai. Su ne isuwa nan salihai ɗin su ne da iyayensa annabawa ɗin gaba ɗaya. Shi yasa ma a lokacin da ya wafati ɗin, da ya wafati, da aka ji aka rufe shi amin, kafin ya yi wafatin sai da ya yi wasiya ya kira ‘yan uwansa da manya-manyan mutanen da ke kusa da shi na nan Misira, ya yi masa wasiya ya ce masa, idan na mutu, wato idan ya yi wafati, aje a kai shi inda iyayensa suke, sannan kuma ya ce masa idan ya yi wafati duk lokacin da za su fita daga Misira, to kar su fita su bashi a cikin garin Misira ɗin, su ɗauke shi su ɗauki ƙasusuwan nashi su tafi tare, ma'ana su ɗauki gawar tashi a al'ada, ma'ana muna kira da gawa ko. To su annabawa duk da cewa idan suka yi wafati ba wai jikin nasu ya zamo gawa ba, irin yadda muke zamowa. To amma shi ma ya yi magana ne akan al'ada don a nuna musu iya a yadda aka saba, iya yadda mutane iya yadda hankalin suke iya doka. To shi ne yake idan na yi wafati a ɗauki ƙasusuwa na, idan za ku fita matuƙar za a fita daga Misira, to a ɗauki ƙasusuwa na a fita da su, saboda ai ya ba su wasiya cewa a nan ƙarshe nan gaba kaɗan akwai lokacin da kamar shekara irin 400 lokacin da annabi Musa zai zo. To kafin annabi Musa zai ya zo ya ce akwai wani wanda yake mai girman kai, mai jiji da kai, mai shishigi, wannan mutumin idan ya zo zai ringa da awar ma shi Allah ne, sannan zai ringa kashe muku 'ya'yayenku mazaje, yana ishara ne akan wannan Fir'auna. Inda lokacin da ya ba su wannan wasiyyai, sun tambaye shi ne cewa to kai yanzu idan kai wafati yaya zani kenan, ya addinin mu zai kasance, kuma a wajen suwa za mu dogara, ma'ana wajen waɗanda za su ringa nuna mana addini yaya zani. To shine sai Annabi Yusuf ya ce a ku tsaya a yadda kuke, kar ku karkata a yadda na bar ku a haka za ku tsaya, ku ci gaba da yin duk abin da za ku yi wanda na nuna muku, to ku ci gaba da yin sa, abin da ban nuna muku ba to kar ku yi sa. Yace ku tsaya a haka har lokacin da wani mutum zai bayyana daga cikin ku, daga cikin ku zai bayyana. Mutumin yana da girman kai, yana da jiji da kai, har ma zai ringa da'awar shi ma Allah ne. Yace to akwai wani zakara nan sai ba su alama ta yadda za su gane shekarar ta zo, shekarar da Fir'auna zai zo, duk sai da ya ba su misali wannan, duk sai da ya nuna musu isharar shekarar da Fir'auna ma za a haife shi, da kuma shekarar da za a haifi Annabi Musa. To akwai wani zakara da ke ga hannun Annabi Yusuf ɗin, shi wannan zakaran shekarar shi 500 zakaran. Sai yake ce musu wannan zakaran zai ringa kikiriki kullum zai ringa kikiriki, duk lokacin da kuka ji ya daina kikiriki to an haifi shi wannan Fir'auna, an haife shi. Daga wannan lokacin kuma ba zai ƙara yin kikiriki ba har sai lokacin da Fir'aunin ya gama zamaninsa. To lokacin da zai gama zamaninsa, lokacin da zai zama cewa mulkin shi ya kai, zamanin ba wai ko na mutuwa ba haka, zamaninsa da zai yi na azabtar da mutane, da kama mutane ya kashe su, ya ringa nuna shi kadai ne ba wanda ya isa. To a lokacin da wannan kadirin nashi zai kare, shi ne lokacin da kun ji wannan zakaran ya fara kikiriki, to lokacin kuma an haifi Annabi Musa. A yanzu zai ta yin kikiriki ne, in ya ta yin kikiriki har sai ya kai lokacin da aka haifi shi Fir'auna, da an haifi Fir'auna to za su ji wannan zakara ya yi shiru, ba zai kare ba. To duk lokacin da kuka ji kuma ya ci gaba da kikiriki, to lokacin an haifi Annabi Musa. To shi ne nan kawai suke ta saurari har aka kai lokacin da zakara ya daina kikiriki, hankalin su ya tashi, suka shiga yanayi, suka shiga tsimuwa, suka rasa yadda za su yi akan harkar su. Kowa ya shiga wannan firgici. To a ƙarshe aka gama dai, suka gama Fir'auna ya gama zalunce-zaluncensa da komai. To a lokacin da aka haifi shi Annabi Musa, suna jin wannan zakaran ya fara yin kikiriki, to sai ya nuna musu alamun cewa an haifi Annabi Musa kenan. Kenan kuma suka fara farin ciki, suka fara murna, suka fara annashuwa. An gane ko? To shi ne a lokacin da aka haifi Annabi Musa ɗin. To da man ya bar masa wasiya cewa duk lokacin da za su fita daga Misir su tafi da shi. To a lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi wahayi ga Annabi Musa ya shirya ya fita daga Misir, to sai Allah ya mai umarnin cewa ya fito da Annabi Yusuf ɗin daga cikin kabarin nasa, a tafi da shi, a je a kai shi can kusa da iyayensa Baitul Maqdis kenan, a je can a rufe shi. To shi ne nan Annabi Musa bai san ina kabarin nashi yake ba, a wannan lokacin bai san ina kabarin yake ba. To shi ne sai aka nuna mashi, aka ce mashi aiko a kota mata tana nan ana tunanin ita ce kawai za ta san inda kabarin shi, ita wannan mata kuma tsohuwa ce. Yace to ita ce kawai za ta nuna inda kabarin yake. Shikenan sai aka ce gare ta, an ce ita mace tana daga ƴaƴayen Annabi Yakubu, kamar jikoki haka. Shikenan sai aka je aka nuna mashi inda mace take, da aka je aka nuna mashi inda mace take, sai ya faɗa mata ya ce so nake ki nuna mani inda kabarin Annabi Yusuf yake. Sai ta ce a'a, ba zan nuna maka ba har sai ka min sharadi, har sai na ma sharadi, akwai sharadi kafin na nuna maka. Shi kenan sai ce mata wani irin sharadi ne, ya ce kalamin ce man na zauna da kai a cikin aljanna, wannan shi nake bukata. Ce alamin ce muke, ya ce eh, ya ce to sannan bayan wannan kalamin ce man hannuwan wannan kafafuwansa a daure suke ba su iya tafiya shine yake ce kalamin sunan kuma kafafuwana su dawo daidai sannan kuma a lokacin ba ta gani sai ta kara da wannan sharifin na uku kenan sannan kalamin ceman in dawo ina gani sai na hudu tace kalamin ceman irin in dawo gutuwa ba tsuwa ba to kaga uwa guda uku kenan ko to wannan abin sai ya girmama ga annabi wannan Musa yayi shiru ya rufe da zai da an nuna mata gaskiya ba zai iya ba saboda abin ya girmama a dawo da ido a dawo da kafa a dawo da kurciya da shi an tsufa wanda an san shi ne ma ba a komawa amma sai a dawo da shi sannan ta lamu ya lamunce mata ta zauna tare da shi a cikin aljanna to shi kenan nan Musa ya yi shiru to kaga yanzu wannan kai da wannan sharadin shi kuma gashi Allah ne ya ba shi umarnin a je a fitar da annabi Yusufa gashi kuma ba dama ya tafi to shi ne a nan gurin sai Allah ya mai wahayi Allah ya mai wahayi yake ba komai yi mata sharadi shi kenan sai mata sharadi ya ce mata to na lamunce miki zan zauna da ke a cikin aljanna sannan nan ya mata addu'a irin ce ya dawo daidai nan kuma ya mata addu'a bayan haka na kafafuwanta suka warware ya mata addu'a ya zama cewa duk lokacin da ta kai shekara 50 kuma sai ta dawo ita shekara 30 kawai da ta kai shekara 50 to za ta dawo ne daidai ɗan shekara 30 haka take yi sai da ta rayu shekara 1600 shekarar da ta yi shekara 1600 haka ta shekara to anan ne bayan ya gama wannan shirin shine sai ya nuna mata wato sai ta nuna mashi inda kabarin annabi ne annabi Yusuf yake shine sai ya je doko shi annabi Yusuf aka dauke shi aka tafi da shi Baitul Maqdis can aka je aka mai kabari aka rike shi a yanzu haka ina ta ba a Misr yake ba su dangin sa ne dai wannan dan uwan nan nasa guda 11 din nan shine dai har yanzu ba a san a ina kabarin sa yake ba san ina kabarin sa yake amma shi yanzu kabarin sa a yanzu haka yana Baitul Maqdis a nan kabarin sa yake to shine shi yasa akwai wani hadisi wanda hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya taba sauka bakwanta a gidan wani balarabi da ya sauka a gidan wannan balaraban ya kyautata musu ya karrama su ya ba su abinci ya musu abubuwa daban-daban to bayan sun gama sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce a karamta na fa ahasanta lana sal hajatuka ko sal hajataka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka karrama mu ka kyautata mana ya ce amma yanzu ka roki wata irin bukata kake da ita mu biya maka ita duk bukatar da kake so ka faɗa za mu biya maka ita to shikenan wannan bawan Allah sai ya ce to yanzu bukatar da nake da ita na katun narhaluha a ban taguwa kaman a da Allah ya ban taguwa na ringa hawa sannan ahali na su ringa tatsar wannan taguwar ma'ana sanuwa haka ahali na su ringa hawan suna tatsar wannan taguwar shi kuma yana hawa yana tafiya da ita to shikenan sannan sai yace kuma bayan haka nan kuma a ban sanda wanda zan ringa amfani da ita akan ita wannan taguwar gashi shi yana hawa sannan ahalinsa suna tatsan nonon ta sannan kuma ga sandar da zai ringa amfani da ita to shikenan anan sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace kai mamaki wannan balarabe ya gajiya min ajuzu bani isra'il ya gajiya daga tsohuwan nan ta bani isra'ila ha sai sabai suka ce da su ya rasulullahi wa ma ajuzu bani isra'ila me kake tsohuwar bani isra'ila to nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba da kissar ta yace wata mata ce a lokacin da shi wannan hadisin sai ya bambanta da wannan bayanin da muka yi wanda shi kuma shi ne sawi sai ya kawo shi ne sharhin sawi shi ya kawo bayanin shi kuma wannan hadisin wanda nake bada yanzu yana cikin kisasul anbiya wannan shi kuma hadisi an karbo shi ne daga Abi Musa shine ya rawaito shi to shi kuma hadisin yadda ya kumsa yace a lokacin da annabi Musa ya fito za su tafi din Allah ya mai izini ya fita daga Misra zai fita daga cikin ta to ya zo zai fita sai ya zamo diggarin gaba daya ya doke da tuhu suka rasa gane hanyar da za su bi su fita suna nan shikenan sai bani Isra'ila da gaskiya suka ce kai aiko mun tuno alƙawarin da aka yi da annabi Yusuf annabi Yusuf ya yi alƙawari da mu da yace mishi menene alƙawarin mi ga annabi Musa sai yace ya yi alƙawarin cewa in dai za mu fita daga Misra to lalle mu fita da shi to kaga kuma mun manta yanzu ga shi mun taho ba tare da shi ba wataƙila zai iya yiwuwa dan ba ka fita shi kan ba shi yasa hanya sai ta aka zama cewa sun kasa gane dukkan da jama'an kuma gashi suna tare da annabi Musa to shine sai annabi Musa ya ce to mu je a nuna mun inda kabarin shi annabi Yusuf yake to shine da aka yi aka ce to aiko babu wanda ya san inda kabarin annabi Yusuf yake sai ita wannan matai wannan tsohuwar matai to shine sai ya ce a je a nuna mani ita wannan matai da aka je aka nuna mishi wannan matai sai ya ce mata kin ji abin da muke bukata kabarin annabi Yusuf muke son ki nuna mana sai ta ce a'a akwai hukuncin da nake da shi sai in ka cika mini hukunci na in ka bani shi to shi kenan sai in nuna maka shine ya ce mata to hukunci kamar nani ya ce zan tambaye ka akan wasu ɗabi'o'i guda uku idan za ka bani su ya ce kamar ɗabi'a ta farko kamar ta ne ya ce na farko ya zamo cewa in kasance tare da kai an akuna ma'akafin janna na kasance tare da kai a cikin aljanna sai ce to na biyu fa ya ce wato idu ilayya basari sai ce na uku fa ya ce wato idu a juji ila shababaci sunan sai shuru sai ce to na uku fa shine ya ce wata ɗali orijilayya na farko ya zamo cewa ya zauna tare da ita a cikin aljanna ya lamunce mata zauna a cikin aljanna na biyu ya zamo cewa ya maida mata idanta wanda ta zamo ta makance a kai na uku ya warware mata kafafuwanta ta zamo suna tafiya an gane ko na hudu a maida mata wannan tsufan nata ya koma kurciyarta to shine wannan abin sai ya zamo ya girmama a gare shi shine yayi wannan addu'a kamar bayanin da muka yi a baya to anan ne sai ta nuna bayan sun yi wannan da shi annabi Musa ma ya ce ba zai ba saboda abin ya girmama a gare shi sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu sai aka faɗa mai cewa yayi mata kawai to shine annabi Musa sai yayi mata duk abin da take bukata a kai shine sai ta nuna mishi inda kabarin annabi Yusuf yake sai ya je dokin annabi Yusuf ya fitar da shi daga Misra da sarki tare gaba daya to shine yana dokaci sai ya zamo cewa hanyar gaba ɗaya ta yi haske duk sun gane inda za su bi da gurin da za su bi ta gaba ɗaya to wannan shine wanda annabi Yusufa a lokacin da ya nemi yayi wannan wasiya da cewa idan za a fita din a fita da shi to shine nan annabi Yusufa a lokacin yana gab da wannan wafatin bayan duk yayi wannan nasiha da komai to shine yayi wannan addu'a yace Allah subhanahu wataala sannan wasu malamai suna cewa to ai annabi Yusuf ya aka yi an ce ba a san ka ringa gurin mutuwa ka roki ka mutu take yanki ba a san wannan bai halatta ba ka roki mutuwa take yanki ka ce Allah ne so nake ka kashe ni yanzu an ce ba a san wannan shi yasa ma ya zama cewa duk munin abin ya kai ya kawo ka je ka kashe kanka da kanka shi yasa aka ce wannan kawai makomin mutum kawai wuta to ka ambaci ma Allah ya kashe ka take yanke aka ce wannan bai halatta ba to shine malamai suka ce to ya kai annabi Yusuf ya san hakan bai halatta ba sannan kuma ya ce a dauki rayuwarsa to sai malamai suka ce wannan an sanar da shi ne da wahayi cewa lokacin ajalin shi ne ya kusanto ya gano ajalinsa ya zo dan haka shine sai ya addu'a kuma addu'a da yayi cewa ai tuwaffani musliman ayati yayi addu'a ne ya gani ba cewa ba ya Allah kashe ni yanzu ba a cewa
ya Allah to in dai naka dauki rayuwarta ba to Allah to kira rayuwata ina musulmi saboda ni saboda an nuna mishi rayuwarsa ta matsu an gane mutuwarsa ta matsu dan haka sai roki Allah Allah ya duke shi a cikin musulunci sannan kuma ya riskar da shi da salihan bayinsa kaga shine ma a ƙarshe ma har kabarin nasa da aka rike shi anan nin kaga sai anan Musa Allah ya yi wahayi kuma aka duke shi aka mai da shi baitul maqdis aka hada shi tare da annabawan sa annabi Ibrahim da sauransu to kaga Allah ya karba mushi kenan to shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zalika min anba'il ghaibi wannan bayanin da muka yi maka gaba ɗaya cikin nan da labaran nan suna daga labaran gaiba waɗanda suka faku a gare ka ya Muhammadu baka san su ba sai ta bangaren wahayi sai da muka yi maka wahayi nuhihi ilayka shine muka yi wahayi zuwa gare ka wa ma kunta ladayhim saboda baka kasance a gare su ba iz ajma'u amrahum yayin da suke nufin lamarin su su waɗannan mutanen annabi yusufa da abin da ya kasance tsakanin annabi yusufa da annabi yaquba da ma dai abin da ya faru a cikin misir duk lokacin baka nan a lokacin da suke wannan shirin nasu to duk baka nan shi yasa sai muka baka labarin sa ta bangaren wahayi wahum yamkuruna su suna masu shiri suna yin suna hada makari su yan uwan annabi yusufa din suna hada makari akan annabi yusufa to a lokacin da suka yi nufin wannan din ya rasulullahi duk baka nan sai muka baka labarin sa eh wa ma aktharun nas walau harasta bi mu'minin yace wa ma aktharun nas bi mu'minin mafi yawan mutane ba za su yi imani ba walau harasta ko da kai kwadayi to sai akan imanin nasu da yawan mutane maka nan ba za su yi imani da rasulullahi za su yi imani da kai ba za su yi imani da wannan alqur'anin ba ba za su yi imani da abin da za a faɗa maka ba ko da kau kana kwadayi akan imanin nasu to mafi yawancin mutanen ba za su yi imani ba na'am
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تسألهم عليه من أجر يا رسول الله وما تسألهم باويو كستكي با عليك أكن إسد ونن وحي دمتي مكة أكن إسد ونن على القرآن دا أبن دا يكتي أتكام على القرآن باويو كنسو كتي با من أجر ندقو تلادا wai ka ce musu ma'ana ka ce to ku kawo wani abu za mu ringa saukar muku da alqur'ani ko ga alqur'ani an saukar muku daga Allah amma ba za mu fada muku ba sai kun ba mu kaza a'a ya rasulullahi eh ba roƙon su komai kake yi ba in huwa shi alqur'ani in huwa ai zai zamo ba ai ma huwa illa zikrun lil alamin shi zai zamo ba face tunatarwa ce wa'azi ne lil alamin ga talakai gaba daya wa'azi ne ake ana wa'azantar da su ana wa mu'minai bishara ana wa kafirai gargadi da wutar jahannama to dan haka ba roƙon su komai kake yi ba sai dai kana isar da sako ne na Allah subhanahu wataala Allah shine ke arzikaka Allah shine ke wadatar da kai waka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yace da yawa daga ayoyi da suke nuni dalatun ala wahdaniyatillah da suke nuni a bisa kadaituwar Allah subhanahu wataala fis samawati a cikin samai wal ardi da kasai yamurruna alaiha suna ganin ta ido da ido tana shudewa suna ganin ta yamurruna ai suna shudewa alaiha akan ita wannan ayoyi suna gani daban-daban kaman irin gashi ga sama duk suna gani ga wata suna gani ga irin suna wucewa garuruwan da Allah ya halakar da mutanen da ke ciki da basu imani ba duk sun gani ga irin littafai su a taura da su injila da sauran dai ayoyi gaba daya da duk abubuwan da suke nuna dai kadaituwar Allah subhanahu wataala shi kadai ne saboda ni Allah subhanahu wataala da su biyu ne ai da yanzu duniya ma ta watsi saboda ɗaya zai ce kai ni fa na gaci da sabannan da suke yi ɗaya kuma ya ce a kai kawai a zo a raba duniyar nan ka rike abu ka rike daya rike tawo kai ma ka rike taka ko kuma wani ya ce a idan in yayi mu wani
in yayi ma waɗannan halitta umanni dai kuma yace a ai bai kamata ba ai haka kaza ya kamata ai to amma da yake Allah subhanahu wataala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ba shi da abokin tarayya shi yasa kaga ana zaune lafiya kalau ana zaune lafiya kalau komai duk wani abu na Allah subhanahu wataala na hukunce hukunce na shari'a da menene bai canza ba har inda yake sannan Allah subhanahu wataala kamar abu ya maka afuwa ya kare ka in ya ga dama ya azabtar da kai in ya ga dama ya maka rahama wato in ya ga dama ya azabtar da kai in ya ga dama ya maka rahama an gane ko to amma da akwai wani da idan wani za a mishi rahama sai ya ce a wannan kawai kyale shi ai ya tantance mai hukuma to Allah subhanahu wataala shi kadai ne maka daici ne sannan kuma da kawo mutum biyu ne cewa zai gaskiya saman nan ya kamata a raba ta biyu nan bangaren ya zamo nawa nan bangaren ya zamo naka a'a guda ɗaya ce gata nan shi ka wato ita kaɗai ce sama ita kaɗai ce ba mutum biyu ce da ita ba to don haka duk waɗannan abubuwa duk suna nuna kaɗaituwar Allah subhanahu wataala to shi ne ce da yawa daga ayoyin da suke nuni a bisa kaɗaituwar Allah subhanahu wataala a cikin sammai da ƙasai ya murruna suna shuɗewa alaiha a kan wannan ayoyin suna ganin ta ido da ido wahum arhamu uridun amma suna bujirewa daga waɗannan ayoyin da suke nuna musu kaɗaituwar Allah subhanahu wataala ba sa kula ba sa dubawa akai ba sa tafakkuri su gane kaɗaituwar Allah subhanahu wataala na'am
wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun
wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun aktharuhum mafi yawansu wa ma yu'minu billahi ba sa yin imani da Allah ba sa imani da Allah illa wa hum mushrikun face suna masu hada Allah da wani mafi yawansu ba su imani da Allah subhanahu wataala ba saboda ni saboda ai suna hada Allah da wani in suna bauta sai su ringa hada Allah da wani cikin bautar wannan shi ake kira da shirka shi ake kira da shirka ba wai kamar yanzu yadda aka dauki shirka ba aka yamu ta aka maida ta tuwon dare kawai dandanan idan ka zo idan baka ra'ayin mutum in baka ra'ayi wato in baka ra'ayin addinin mutum kawai sai ka ce duk abin da kawai yayi shirka wannan ba shine shirka ba ba shine shirka ba abin da ke shirka ka hada Allah da wani a cikin bauta wannan shine shirka Allah subhanahu wataala yana wato yayi umanni a ringa azumi Allah subhanahu wataala yayi umanni a ringa mai sallah Allah yayi umanni a je a ziyarci dakin haji wato dakin Ka'aba a je a yi aikin haji ga wanda ya samu ikon zuwa Allah yayi umanni a kadaita shi kadai ne manzon Allah subhanahu wataala shine manzansa to kayi wannan sai ka zo ka samu wani kuma sai ka zo ka ce to tunda shi ma Allah na mai to ai shi wannan shi ma bari in ringa yi masa sai ya zama gobe kiyama wai koda wancan ban kyauta ta mishi ba wai shi wannan shi zai je ya taimake ni a wajen Allah ko shi zai je ya mani kaza a wajen Allah ko shi zai je ya hana ni musiba a wajen Allah dan haka ni ma bari in je shi ma yadda nake ma Allah bauta ni ma bari in zo in mai sai ka ringa zuwa kana bayan kayi ma Allah din bauta sai ka zo shi ma wannan ka ringa shi ma ka ringa mai sujjada sannan ka ringa mai shi ma azumin ko ka ringa mai duk dai abin da ka san kana wa Allah na bauta shi ma sai ka ringa mai wannan shi ake kira da shirka na mushrikun ne fa na sharkun ma'ana hada abu eh ka hada abu kaman ka ce ne sharaka zaidun alayhi zaid ya hada kakalmi biyu kaga ai su biyu ne kowane da iri ɗaya ko to haka bauta misali ka hada yadda kake wa Allah bauta ka samu wani shi ma kana mai bauta ko kuma gashi shi na Allah sai ka ƙi wa Allah bauta sai ka ce a ai wannan din bari kai ma wannan din bauta idan ka ce a to ai Allah da yayi wannan din shi zaka mai ka ce a shi zaka mai saboda gobe kiyamun shi zai kiyaye ni daga wajen Allah kaga shi na Allah ma sai ka ƙi mai bauta ma kwata kwata sai ka dawo ka yi mu shi wanda shi ba shine Allah ba Allah ma shi ya halice shi sai ka ce zaka mai bauta to nan shi ake kira da shirka kaga kenan ka hada su amma wai dan yanzu dan kaje misali kaje ka ziyarci wannan kabarin wani babban wali kana roƙon Allah kana cewa Allah dan alfarmar wannan bawan Allah da kusanci shi a gare ka da irin ibada da bautar da yayi maka Allah ina tawassali ina kamun kafa da shi Allah kai man afuwa ko kuma Allah ka biya mana bukata ta ka gama sallah kamai ba ba azumi kamai ba kuma baka rai a cikin zuciyarka shi Allah ne ba kawai kai dai ka ce ne Allah dan alfarmarsa matsayinsa ka gani da girma kusa da Allah kamar wanda yadda yanzu ka san da yawa a nan duniya ma kana ta alfarma
mutum yana neman wani aiki ba shi zai ikon da zai samu wannan aikin sai ya je wani sai mai alfarma ya je shi amma kaga ayya amma ya san da cewa shi wannan wanda ya mishi alfarma ba shi ke da aiki ba mana ba shi ke da wannan aikin da yake nema ba shi ma alfarma ne kamar misali asibiti kaga asibiti aikin gwamnati ce go to sai ka samu wani wanda yake kusa da gwamnati sai ka je ka ce bari in je wajen shi dan Allah in ce taimaka ni ba ni da karfi a gwamnati ba ni da kuɗin da zan shiga ba ni da abin da zan yi gwamnati ma bata ma san ma da ni ba ma misali in ma ta san da shi ma a bata dauke shi komai a cikin gwamnatance ba sai ka je ka samu wanda shi kuma yana da yana mu gwamnatin hidima ne har gwamnatin ta so shi gwamnatin na san shi yayi abin da yayi karatu sosai gwamnatin ta mai wannan shede ta yi komai da komai dan haka ita gwamnati tana girmama wannan bawan Allah dan haka duk wanda wannan bawan Allah ya kawo gwamnati sai ta dibi wannan bawan Allah ta mai ko idan neman aiki ne kamar na shi asibitin sai a ce a to tunda ya zo da wani a rubuta a bashi aikin gwamnati to dan Allah wannan wanda ya nema mishi martaba shi ke da asibitin ne neman martaba ne sai shi ya je ne yana neman martaba da shi ke da asibitin ai ba sai ya je gurin gwamnati ba kawai zuwa zai ce kai wani a tashi asibiti ta ce a san a cikin ofis shi kaza to misali kamar fa haka ne shi bawan Allah yawa Allah bauta ya mai da Allah subhanahu wataala shi kadai ne ba shi abokin tarayya ya tsaya ya yi hidima ga addini ya bauta wa Allah ya bauta wa sa ya kyale kowa ya kyale duniya ya kyale komai ya koma ma Allah sai Allah ya so shi kai kuma sai ka zama cewa abin da wannan bawan Allah ne na irin kyauta ka sallan nan kana gani baka kai wajen ba ibadar da wannan bawan Allah ne baka kai wajen ba in ma ilimi ne ma ilimin da kai baka kai wajen ba kuma baka san yaya zaka roki Allah ya baka abin ba saboda akwai matakai na roƙon Allah duk baka sani ba sai ka ce bari in je wajen wani waɗanda suka san Allah suka bauta wa Allah take masa kyakkyawan zakan Allah ya yarda su ya da su suna da kusanci da Allah saboda ni sun mai da lamarin su gaba ɗaya ga Allah to wai wanda ya je wannan wai sai kace miki a shi ma ya mai da shi Allah an yi ko an yi adalci ha dai ba adalci ko ta ba haka ake nufi to shikenan kawai sai a mai da kai sai a ce ai kai shirka sai kan je ne naji an tambayi wani professor Ibrahim kai akan wannan matsalar wai ziyartar makabarta ga wasu su suna kiran ta wai shirka ce ya bayani yake ai kwata-kwata yake duk malamai sun tabbatar malamai yake na ahli suna na hakika kwata-kwata wannan ba shi da kama da wai bauta kwata-kwata tawassali ne kamun kafa kuma ai shi wannan ai ba bauta bane ba yake sai ta ziyarta makabartai na waliye Allah ka je ka yi abin garin su kai tawassali ne yake kwata-kwata ba abu bane ba wanda za a ce wai na bauta yake ba shi bane ba bai ma ji ma hanya ba to shi yasa kawai duk in ka ji ana faɗar wannan kawai malam mutum son zuciyar shi ne yake so ya ji shi yasa mu kula da kyau duk wanda zai kawo ko shirka da abin gaba duk wannan ba shi bane ba shirka ka hada Allah da wani wannan shine shirka na'am to shi ne yace illa hum mushrikuna face suna hada Allah subhanahu wataala da wani kaje yace bihi bi ibadatil asnam ko ai illa hum mushrikuna bi face suna yin shirka da shi Allah shine ce duk ibadatul asnam da bautawa gumaka kaga bautawa aka ce da bautawa gumaka wani zakanu ya kuluna fi talbiyatihim labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlika huwa fa malaka kajibu dan haka wace cewa idan suka zo zasu labbaika allahumma labbaik in zasu yi haji labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik inna alhamda wa ni'mata to sun tafi yace labbaika la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamlikahu wai ba ka da abokin tarayya sai dai abokin tarayya da ya zamo shi a gare ka ya mallake ka ko kuma ga shi nan dai abin da ya bayan ba daɗin ji wai sai dai abokin tarayya sai dai abokin tarayya su ne dai wai in goma ka suna haɗa su da Allah subhanahu wataala to wannan shi ake kira da shirka wannan shine shirka نعم أفا آمنوا أن تأتيهم
أفا آمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشكرون.
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بغتة وهم لا يشكرون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية سن ينزو سن إيماني كوي واتو سن يدد سيوا أن تأتيهم غاشية wata rufaffa ita ce azaba mai lullubewa mai gama mutane gaba daya an ta ce mun ta zo musu min azabillahi daga azabar Allah aw ta ce kuma sa'atu ko kuma tashin alkiyama ya zo musu bagatata kai tsaye wa hum la yashuruna su ba sani ba afa aminu in sun yadda da haka sun yadda da haka hadda suke hada Allah subhanahu wataala da wani ma'ana ana san a nuna maka shi mafhumin ita ai yanzu kenan tunda dai suna hada Allah da wani kaman sun yadda ne cewa sun yadda azabar Allah ta zo ta shafe su ta zo ta lullube su kawai ko kuma tashin alkiyama ya zo same su ba tare da sun sani ba idan aka wannan kuma kaga babu magana gafara ba magana wannan ba magana gafara to shi yanzu sun yadda sun yi imani cewa azabar Allah subhanahu wataala ta zo ta lullube su gaba daya ko kuma tashin alkiyama ya zo musu kai tsaye ba tare da sun sani ba قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل كفتا مسي يا رسول الله هذه سبيلي. توني دي وانا شيني تفاركينا واتو وانا شيني حيني أتاد شرعه أتاقى بعد أدعو إلى الله إنا كلا زواق الله على بسيرة أبسا خجة مبينية وما أنا من المشركين أنا ومن اتبعني ني دي وانا سكدينا بعد وانا شيني تفاركينا أنا دينا توكيري لنا هذه سبيلي نوانا الامير اني لي انا تبود اي يارغا يا فتل امير الشيطان كفتا منسو هذه سبيلي وانا شيني تفاركينا ادعو الى الله انا كلا زواغ الله على بسيرة ابسا هجة مبينيا انا لي ومن اتبعني دوان بيزيني تبادا وانا شيني حنيمو كما شيني تفاركينا شيني تفاركينا وسبحان الله تركيات تبتغ الله وما أنا من المشركين مو بمكثن شيء مو بمزمود جماعة في شركة الله با إذا كي أتفكر إذا الله دعتي أحد عشرة وين وأن الله سبحانه وتعالى يا لو كك يا جرم ما إذا كي أتفكر إذا دعتي أحد على دون وما أنا من المشركين ني بمزمود جماعة في شركة با هو أنا دون شركة كي أحد على دون
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنلجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم wannan aya ta sauka ne da sabbin su ahli makkata wato su mutanen makka kafiran makka suna cewa ni yasa Allah bai aiko da malaika ba sai aiko su wato sai a aiko mutun irin su wai
abinda suke nufi sai fa ya ta'ajjabuna min zalika ma anna jami'ir rasulillahi allazina kanu min qablika bashirun mislaka ya rasulullahi yaya suke mamaki suke mamaki da hakan wai dan an aiko ka tare da cewa kuma dukkan manzannin Allah da aka aiko dake gabanin ka su ma mutane ne misalin ka to ya suke mamaki har suke fada wai dan ni ba aiko da wannan mala'ika ba to shine sai Allah ya ce to ka fada musu wa ma arsalna min qablika illa rijalan yuha ilayhim ai ba ma aiko min qablika da gabanin ka ba illa rijalan sai dai wasu mazaje yuha ilayhim da ake yi musu wahayi min halil qura daga ahalin alqayyoyi daban-daban waɗanda ake yi musu wahayi suna isar da sakon Allah afa lam yasiru til rabbi shin yanzu ba su yi tafiya a cikin doren ƙasa ba fa yanzu ru kai ba kana aqibatul ladina min qablihim su ga yaya ƙarshen waɗanda suka kasance gabanin su ya kasance yaya ƙarshen su ya kasance waɗanda suke gabanin su waɗanda suka ƙaryata manzannin da aka aiko ya ƙarshen su ya kasance hakanan kuma waɗanda suka kyautata suka yi imani da manzanni su ma yaya ƙarshen su ya kasance cikin alkai su kuma waɗanda suka ƙaryata manzannin da aka aiko musu sun kasance a cikin sharri da bala'i da musiba da azaba wala daru lakirata khairul lillazina taqaw gidan lakira shi yake ga waɗanda suka ji tsoron Allah subhanahu wataala afala yaqiluna yanzu ba za su hankalta ba yazo da ya'un yazo da ta ma'ana afala yaqiluna ko afala ta'qilun duk yazo da haka warshu ana afala ta'qilun habs ana karanta da habs ya karanta da afala yaqilun ibnu kasir kuma ya karanta da afala ta'qilun gaba daya to yanzu ba za su hankalta ba su gane haka cewa gidan lakira shi yafi wannan su tsaya su aikata aikin da zai kai su zuwa ga shi na gidan lahirin shi ne aljanna hatta idza sai asar rusul fazannu annahum qad kuzibu idan muka aiko manzannin waɗanda suke gabanin ka ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan muka aiko to za su ta ƙaryata su su ta ƙaryata su hatta idza sai asar rusul har sai idan manzannin sun yanke kauna wazannu sun wato sun tabbatar annakum qad kuzibu hakika cewa dai su mutanen su sun ƙaryata su har sai sun tabbatar kawai mutanen su sun ƙaryata su kaman abin zai koma baya kaman abin da suna ganin kawai ba za su samu wannan galaba ba saboda irin ƙaryata su da suke yi ana musu injilanci ana faɗa musu maganganu ana musu menene ga kuma jama'a ga wannan ga jama'ar kafirin kuma sun yawaita sosai to har sai idan manzannin sun tabbatar cewa dai su hakika an ƙaryata su to shikenan ja'akum nasaruna sai taimakon mu ya zo mu su manzannin kanuna ji man nasha'u sai mu tseratar da wanda muka so su ne waɗanda suke imani da manzannin sai mu tseratar da su ita kuma wato wala yuraddu ba'athuna 'ala al-qaumil mujrimin ba za a mayar da azaban mu ba daga mutanen da suka zama mujrimai wato abin da yake nufi sai mu tseratar da waɗanda suka yi imani da manzannin Allah su kuma waɗanda suka ta ƙaryata manzannin suka kai musu izgilanci suka kai musu abubuwa daban-daban su kuma sai a halakar da su yawa sai a halakar da su sai mu tseratar da su kuma waɗanda suka yi imani su kuma waɗanda suka ƙaryata manzannin sai mu halakar da su dan haka kuma idan azaba ta zo wanda ke halakar da waɗanda suka ƙaryata da manzannin to wala yuraddu ba'athuna 'ala al-qaumil mujrimin ba a mayar da azaba mu idan ta zo daga mutane waɗanda suke mujrimai azaba mu in ta zo kawai sai ta sauka gare su laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab
laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كان في قصصهم Ibratun hakika ya kasance a cikin kissosin waɗannan manzanni ya Rasulullahi da muka faɗa maka gaba ɗayan su Ibratun akwai abin lura li ulil albab ga ma'abuta hankali akwai abin da ya kamata a tsaya a lura da shi ma kana hadisan yuftara ba wai zance bane ba wanda ya kasance an kirkire shi a'a walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi
zance ne dai kan shi yana gaskatawar littafan da ke gabanin sa wanda aka aiko da su sa a taurar su injila da sauran littafan gaba daya wata tafsira kullu shay da kuma filla filla da dukkan wani abu da ake bukata a cikin addini wa gudan da shiryarwa daga bata wa rahmatan liqaumin yu'minun sannan kuma wannan alqur'ani wannan zance da ake fada wannan alqur'ani rahama ne ga waɗanda suka yi imani da shi to an ce da Allah subhanahu wataala yake cewa hakika ya kasance fi kasasihim a cikin wannan kissoshin na manzanni ibratul lura li ulil albabi ga ma'abuta hankali kamar yaya na farko zaka san cewa duk wanda Allah subhanahu wataala ya aiko daga cikin manzanni sun wahala iya wahala amma daga baya wahala mai ta kawo musu sai ta kawo musu sauki ya zama abin ya zo karshe an samu galaba akai sannan akwai lura na irin kudura Allah subhanahu wataala da iko na Allah da girman Allah da buwayar Allah a cikin waɗannan isoshin shi yasa da Allah subhanahu wataala yace musu ma ahsanu liqasasi a can baya ai yace na hannu na kasu alaika ahsanu liqasasi ko mu zamu baka kissa mafi kyawun kissa an ce abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa haka saboda a cikin kissar annabi Yusuf sai malamin suka ce to ya akai a sauran kissoshi duk Allah subhanahu wataala bai faɗi ahsanu liqasasi ba sai wannan kissa ta annabi Yusuf ba sai abin da yasa aka faɗa haka a cikin wannan kissa ta annabi Yusuf akwai fa'idoji akwai balaga akwai ma'anoni daban-daban a cikin wannan kissa ta suratul yusufa sannan a cikin suratul yusufa din nan an ambaci annabawa an ambaci salihai an ambaci dabbobi an ambaci tsuntsaye an ambaci jahilai an ambaci malamai an ambaci fa'idodi an ambaci kyawun ado an ambaci abubuwa daban-daban wanda suke da kayatarwa wanda ya kamata a tsaya a lura a kansu sai yasa ake kiransu da ahsanu liqasasi ba kaman sauran kissoshin ba ba kaman sauran kissoshin ba su wasu zaka ga za a ambaci wani bangare ne wani bangaren ba a ambata ba zaka ga akwai kissa da zata zo kwata-kwata ba za a sanya ma annabawa a ciki ba ko kuma in ba ya zama kissar annabawan ce gaba daya to ba za a sa ma salihai daga ciki ba wani kuma ya zama ba dabbobi daga ciki wata ta zama ba tsuntsaye daga ciki to wannan kuma ba abin da ba ta hada ba duk abin da ka sani wannan kissa sai da ta hada da iya shugabanci da iya siyasa an gane ko da ilimin kimiyya da ilimin sana'a da ilimin tattalin arziki gaba ɗaya duk wannan kissa sai da ta hada sai ta malamin suke dan haka Allah ya kira ta da ahsanu liqasasi ba abin da ba ta hada ba to shi yasa yake to akwai lura to duk wannan abu na lura ne wanda zaka tsaya ka gani in kai dan kasuwa ne zaka tsaya ka lura ka ga irin kasuwancin da Allah ya nuna wato ya nuna mana ta bangaren annabawansa ko da kuma irin hakuri da Allah subhanahu wataala ya saukar akan manzanninsa akan annabawansa wanda ya kamata mu koyi da shi da irin sakamako da ya kamata mu koya a cikin wannan ayoyi wanda annabawan su ma suke wannan kyakkyawan sakamako ga abinda mutanen su suka yi musu ga abinda ƴan uwan annabi Yusuf suka yi amma annabi Yusuf me yasa sakamako akai sai musu sakamakon alheri ko to shi ma wannan abinda ya da ne abinda ya kamata ne mu tsaya mu lura mu doki garafi akan sa bayan wannan kuma shi ma kazafi idan akai kazafi kai tsaye an nuna mana kai tsaye kar kai saurin gaskiya ma'ana kai saurin gaskatawa sannan an nuna mana idan mace ta faɗa maka wata magana kar kai saurin yanke hukunci sannan an nuna mana mata suna da makirci cikakken makirci in baka tsaya ka hankalta da su to wannan fushi yasa duk wannan sura sai sa Allah subhanahu wataala ya ce ibratul ulil albab akwai lura ga wannan kisa ga ma'abuta hankali wanda ya kamata a tsaya ai karatun tanasu a dauki darussa daban-daban tun daga farko har zuwa ƙarshe shi yasa idan Allah subhanahu wataala ya sa kana jin wa'azin malamai idan ka samu malamin da ya iya fitar da suratul yusuf yadda ya kamata don san samu ne karin da yawan mai mai kai wannan nan sauraron ta tun daga farkon suratul yusufa har zuwa karatuttukan har karshe tana yawai kamar mai kai saurari zaka ta jin irin abubuwan da aka faɗa da nan zaka koyi siyasa zaka san yaya yaya zamantakewa take yaya kuma annabawa suka yi su ma yaya Allah ya nuna wa annabi yusufa kar ka mai da sharri tun daga abin da aka nuna shari'a amma ya mai da alkai da irin girmamawa da irin shaukantuwa na iyaye kai abubuwa ne ga sanan fa duk ya kumshe cikin wannan aya to shi yasa Allah subhanahu wataala yake wato akwai lura ga ma'abuta hankali a cikin wannan aya shi yasa yace ma kana hadisan yubtara kuma ba zancen wai ba wai kirkire shi akai ba a'a ba kirkire shi akai ba walakin tasdiqan allazi bayna yadayhi sai da jan gaskatawar abin da ke gabanin sa shi yasa aka ce da aka ce wato wasu malaman ma da suka ce ai a hasanu qasas din da aka ambata a hasanu qasas an ce an kawo abubuwa da yawa waɗanda ma ba a kawo bayan an kawo abubuwan da aka kawo cikin sa a Taurat da Injila da littafin da suka wuce sai aka ƙara da wasu wannan alqur'ani ya ƙara fayyace wasu abubuwa ya ƙara fayyace shi yasa ake kiran shi da ai da yana daga cikin sunan alqur'ani alfurqan alfurqan mai rarrabewa yana daga cikin sunan alqur'ani alfaslun shi ma sunan shi ne duk sunan alqur'ani ne saboda rarrabewar da yake shi ke sa ma aka ce ma'ana ahsanul qasas da aka ce mafi kyawun kissa fiye da kyawun da aka ambata na cikin littafin da suka wuce an gane eh mafi kyawun kissa fiye da kyawun da aka ambata a cikin littafin da suka wuce to wannan kissa ta fi kyau an fito da komai a fili ba a bashi a cikin gundarin sa ba kamar littafin da suka wuce to shi yasa sai Allah subhanahu wataala yace la kar kana fi qasasihim ibratul ulul albab ma kana hadisan yubtara bai kasance hadisi bane ba bai kasance zance bane ba da aka kirkire shi walakin tasdiqan allazi bayna yadayhi daidai dan gaskatawar abin da ke gabanin shi ne na littafin da suka gabata suka faɗa abubuwan da suka faɗa sai alqur'anin nan ya zo ya ƙara tabbatar da shi ya ƙara fito da wasu abubuwan ma da ake buƙatar a san su wa tafsiran kulli shay da kuma tillayin bayani da kowane abu da ake buƙata a cikin lamarin addini wannan alqur'ani duk ya zo duk ya faɗa mana abin da ke cikin sa hukunce hukuncen sallah hukunce hukuncen azumi hukunce hukuncen zakka da dai sauran hukunce hukunce gaba daya da ake buƙata a cikin addinin musulunci alqur'ani ba abin da bai fayyace mana ba wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun da kuma shari'a da rahama ga mutanen da suke imani da shi wannan alqur'ani idan kai imani da wannan alqur'ani to zai kasance maka rahama zai kasance maka jinkai zai kasance maka abubuwa daban-daban shi yasa idan ka riƙe alqur'ani ba kai ba talauci har abada duk wanda kaga yayi talauci yana da alqur'ani a kansa yayi talauci to baya ban alqur'ani da kyau baya cika haƙin alqur'ani amma kana cika haƙin alqur'ani za ka ga alqur'ani yana ma'ana wannan shi duk abinda kaga alqur'ani shi yasa ake san ai idan mutum ba da jin Qur'ani ne to ya san fassara ma alqur'ani saboda idan yana karatun yana jin abin da alqur'ani yake faɗa abin da ya san yana yi na kuskure sai ya gyara abin da ya san yana yi na daidai sai ya ci gaba da yi to wannan idan kana yin wannan kyau shine shi kuma alqur'ani ba zai taba barin ka cikin talauci ba baya barin ka cikin talauci ko kuma ya baka cikin kakani kai ko da wai baka tara kuɗi masu yawa ba to zaka rike kuɗi na rufin asiri wanda idan an ga ka dai ba za a wulakanta ka ba bara a wulakanta ka ba idan aka ga ba wanda yake ya wulakanta ka to idan ka riƙe alqur'ani to zai zama maka wannan rahamai akai tantaran duniya ma ke tantaran duniya ma ke to balle idan aka je lahira amma duk wanda kaga yana tsakanika yana abubuwa daban-daban yana shiga yanayi yana shiga bakin ciki da abubuwa daban-daban to ya saki alqur'ani amma idan ka riƙe alqur'ani to duk wannan abin ba zai zo maka ba idan ma abin ya zo maka ko na faɗa ne ko kuma wani abu kamar ya zo maka na bakin ciki kamar misali ne kamar misali ya zama cewa kamar za a iya cewa barayi sun kama ɗanka misali kaga ai abu ne na bakin ciki ko to sai ga dandanan cikin ɗan lokaci kaɗan Allah ya yayi maka Allah ba zai bar wannan bakin ciki ya tabbata a cikin zuciyarka ba ha sai Allah ya yayi shi ya cire shi in ma Allah ya jarabce ka da ma na rashin babu na talauci tun farko to Allah subhanahu wataala idan aka tafi sai Allah ya yi maka
diddan albarkatan alqur'ani amma dai fadiza abaka hakanan ba bra abaka hakanan ba sai sa muriki alqur'ani sai sa alqur'ani ya zama rahama dai ga wadanda suke imani da shi wai wannan manan kawai tun nan duniya ne to balle kuma idan aka ji lahira mun ji akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake karanta alqur'ani ya sanya alqur'ani gaba yana karanta shi ma'ana idan aka ce in ya sa alqur'ani gaba shine duk abin da alqur'ani ya zo da shi yana yi abin da alqur'ani ya hana a kansa yana bin umarnin alqur'ani yana hani da hanin alqur'ani to idan ya sanya shi gaba yana yin wannan to gobe kiyama alqur'anin zai sanya shi alqur'anin ne zai shiga gaba in ya shiga gaba kai kuma ka biyo bayan shi kuna tafiya alqur'ani shi zai je ya bude aljanna ya bude aljanna yace shiga yake naka shiga ka wuce idan kuma ka wulakanta alqur'ani ka maida shi baya ba ruwanka da lamarin alqur'ani kai baka in ma ka gama waɗanda ma suke kula da lamarin alqur'ani wai kawai sai ka dauke su kawai ma ba su wayi ba saboda wannan zamanin kusan haka ake kusan haka ake wai waɗanda suka riƙe alqur'ani su ake dauka ba su wayi ba waɗanda suke wayayyu yanzu in kai boko to kai ne wayayye in kai boko kai ne wayayye saboda ka san duniya da haka kai ne wayi amma idan ka riƙe alqur'ani kai ba wayayye bane to za a ga wayewa gobe kiyama a gobe kiyama za a gane kuri mutum zai gane kuransa yasa karka yadda wa duk wayewa karka yadda wata wayewa ta kawo maka da zaka bar alqur'ani na rantsi da Allah ka bani duk irin wayewar da kai idan ka ba alqur'ani wallahi wayewa ce ta banza wayewa ce ta banza to sai sa duk yadda za a yi duk rantsi duk wahala duk mutum inda zai shiga to ka zamo da alqur'anin ka a hannu kana karatu ka zamo kuma duk abin da za ka yi ka yi abin da alqur'ani ya bada umarni a kansa iya masa dakin iya bakin gurgudanka amma kar ka zamo ka zubar da alqur'ani a baya to shi yasa manzo Allah ya ce idan ka ba alqur'ani baya baka kula da shi baka karanta shi baka komai to gobe kiyama kuma alqur'ani sai sa ka gaba ba qur'anin zai shiga gaba ba a shi qur'ani shi zai sa ka gaba yake mutafi sai an tafi an tafi sai an je kofar wuta ana zuwa daidai wajen wuta sai qur'ani ya tura ka cikin wutar kike ne sai ka fara cikin qur'ani ya koma haka qur'ani zai dan qur'ani gobe kiyama yadda kana magana kana komai haka qur'ani zai gobe kiyama ba wai haka mushi wai yadda yake wai haka za ka ki ba a Allah wata sifa zai canza mai qur'ani ne gashi duk abin da kake shawo yadda ka sha wahala nan gurin kana ta neman sa haka qur'ani zai yi tashi tsaye tashi tsaye tashi tsaye sai ga ka kuma ka shiga aljanna sai zai ba magana zama sai ya ga ka shiga aljanna ba ganin shi wai nan sai in ka aje sai in ka doka baya motsawa daga gurin da ka aje shi baya motsawa har sai ka dauke shi har sai ka aje a'a wannan dama ce shi ma nan gurin Allah ne yake ka tsaya a haka sai ta maka magaya ya za su yi kamar yadda Allah ya ajiya mu ne akan doran kasa ya ga yaya za mu sai ya bamu ji ya bamu gani ya bamu kafa ya bamu abinci ya bamu abin sha ya shimfiɗa mana kasa ya bamu sama ya sanya mana wata da rana kawai an kyale mu ga yaya za mu eh duk wannan abin da aka aje an aje mini mu ga yaya za mu sai gobe kiyama kuma sai zamo bakin da aka baka ba zai iya magana ba ba zai iya magana ba duk wani iko da aka baka ikon ka ba za ka ba ka da wani iko dan haka a gobe ni zai magana abubuwan da kai kake juya su a nan duniya gobe kiyama kuma su za su yi magana hannu da zaka ga wannan hannu hannu wannan kaga shi baya magana kai ne kake controlling din sa go duk yadda kaga dama haka zaka yi in tafiya ce haka kafafuwa kai ne ke controlling din su in tafiya zaka kai tafiya da su in tsaya zaka ka tsaya to gobe kiyama su kuma su za su yi controlling din ka hannu ne zai ce a Allah lalle ni yaje da ni ya sato wannan buhun ko kuma Allah da ni yaje ya kama wannan yarinye ya alfasha da ita ko kuma ya Allah sai kafa ta ce eh Allah ni ma da ni aka ji Allah da ni aka ji aka duk abin da aka yi sunan nan a wannan lokacin kuma ba da ba kai magana baka da wannan ikon ikon ka ya kare saboda nan an baka dama eh yadda kaga dama amma da aka baka dama sai aka nuna ma aka ce
ba wai yadda kaga dama din shine zai tsiratar da kai ba sai aka nuna ma ga yadda ake so ka ji amma fa kuma akwai dama da aka baka in kaga dama ka ji in kaga dama ka kiri to amma idan baka kiri ba to gobe kiyama din ga daman nan an ce ta za a yi sai ma za a dama ka sannan shi to shi yasa dama guda biyu ce akwai dama da kake da ita anan akwai kuma dama wadda ake da ita a lahira wannan ba taka bace kanan duniya ita ce taka ta lahira ba taka bace ne wato shi yasa shi alqur'ani ya zama rahama ga mummune gaba daya to alhamdulillah masha Allah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sayyidina maulana wa habibina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yau mun gama wannan sura mai albarka suratul yusufa gobe insha Allah za mu shiga cikin suratul